TNT Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri daya.
Da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Sunana Radio Aligin Dabawa. Wanda ni zan gabatar da shirin. A tare da ni akwai abokin aiki na Salihu Dauda. Yau jama'a a kasance da mu. Shirin namu na yau ya kunshi bayani kan azumin watan Ramadan kashi na biyu daga bakin Malam Isma'il Umar Almadda wanda za mu nuna muku bidiyon sa. Wanda ya yi magana akan azumin watan Ramadan a kashi na farko wanda ya ce Allah ya watsa mana azumin watan Ramadan don mu zama masu tsoron Allah wato mu samu takawa. To a yanzu za mu gabatar da bidiyo na biyu. Bayan sa akwai kuma wato sharhin hirar da aka yi da jarumar Kannywood wato Raliya mai suna Raliya Jibrin. Bayansa kuma akwai muhimman kanun labarai na jaridar Leadership kamar yadda kuka saba yi wacce fito a yau ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. Bayansa ma kuma muna ɗauke da labarin wasanni. Amma dukkanin kafin waɗannan jama'a sai a saurari wannan bidiyo na mashahin malami wato Isma'il Umar Almadda wanda yake magana akan azumin watan Ramadan.
A wannan abusa hawa-hawanta da kawo ina abusa hawa-hawanta da kawo muka amma da takawar kasa da takawar kasa tulkasa da kawo amma bin abinda Allah ya ce barin abinda Allah ya hana ga Allah ya karanta musu azumi ba za a ci ba za a sha ba ba za a san da iyali ba tun daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana da neman lada don Allah da yi don Allah ba wani takawar amma wake duk gaba tuya amma kuma za a ga wa'yansu ne hana su wani abubuwan da bai dace da watan duk gaba tuya. To kuma Allah kasawa kuma za su yi wannan ɗin za su yi ba za su sha ba ɗin za su saduwa ɗin da niyyar ibada da niyyar yi don Allah da Allah kuma akwai wasu abubuwa da bai dace a ba za su yi ƙarya ba za su yi zage-zage ba ba za ka ga sosai wajen karatun Qur'ani sai alheri dai za ka ga sun kiku cikin ibada a wannan su kuma sun ɗara kwanta. Kasawa suna irin na farko ɗin ba su ci ba ba su sha ba ɗin ba su san da iyali ɗin ba da niyyar yi don Allah da niyyar abin da ya hau kansu ne sannan kuma suna yin na wa'annan ɗin wani abu da bai dace da azumi ba ba za su yi ba ba za su yi ƙarya ba ba za su yi gulma ba ba za su yi zage-zage ba ba za su yi za su zama bayan Allah su yi ta ibada sai karatu sai abin da ya dace su yi su zama masu haka su zama bayan Allah a gama sallati sun cika sannan kuma suna daɗa tsarkake zuciya suna daɗa tafiya zuwa hadarin Allah. Ba za su ganin wani Allah in dai ba ka same su a fadan Allah ba za ka same su a fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a fadan masoyinsa za su yadda cuta daga wannan. Wannan takawoyi guda uku aya ta faɗa mana su cikin Qur'ani da ya sa azumin zina amma wa alaihi wasallam shi na mu fi ma ta'imu idza mattaqu fi ma ta'imu idza mattaqu wa amanu wa amilus salihat thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu Allahu yuhibbul muhsinin laysa allazina amanu wa amilus salihat jinahu bi ma ta'imu bali fi ga wa'ida sai imani da Allah da Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi aiki ne mai kyau to ba laifi cikin su cikin abin da suka ci wannan akwai kan hukuncin da ba ma shi Qur'ani ba a lura da hususin lafzi bi umumi da gamewar lafazi ake yi akwai akan haramta giya da aka yi to aka haramta to duk mabiya sahabbai suka bari aka zuzubar da ita a Madina har aka sa wa wani masallaci Masjidul Fudayl saboda yadda ta dinga bin kwararo da ka san an yi ruwa ruwa yana mutu aka ruwa har kowane gida sun ci bata tukunya gidansu haka giya su dinga gudu a cikin Madina duk gaba gida to sai kuma Allah shaidan ya sa musu wani abu to kuma yanzu sahabban da duk suka mutu ko kuma suna sha su kuma ya za a yi da su Allah ya ce ai ba komai tunda ba ai ba a haramta ba dan mutum yana yin abu yana ba har da ba ko dai allazina amanu wa amilus salihati jinahum bima ra'i ba wani laifi ga mu ne din nan wai da suka yi aiki da cikin abin da suka ci dan ba a haranta ba wannan lokaci izaman taqwa amanu da suka yi tsoron Allah suka yi imani wa amilus salihati suka aikata aiki mai kyau sun matta qawwa amanu sannan suka tsara wata taqwa da wani imani akan wancan na farko sun manta kawwa a hasabu sannan sai a tsara wani takawa da wani ihsanin akan wannan tabibin ta uku da haka hawa islam imani ihsan da haka ana uku sai Allah ya kawo ihsanin ma aka ji daga tunda imani yana gidansa wancan imanin islam ake nufi daga ba gida wallahu yuhibbul muhsinin Allah ubangiji yana son masu ihsani mai ihsani an ta'budallaha ka'annaka tarahu idan ka kun tarahu fa innahu yaraka kun gode Allah wayannan takawoyi guda uku jigga baki daya yana daga dalilin ramadana yana daga amfanin ramadana yana daga alherin ramadana biya gada mana wayannan takawa guda uku din me yi takawa din islam din me yi takawa din a iman din me yi takawa din a ihsan din jigga baki daya yana da karfin azumi yana daga albarka azumi Allah ya lamce wa wayannan dukkan baki ne da yin azumi dukkan baki to Allah kun tattau ayyama ma aduda kan mun tambaye ba to yanzu wannan azumi da zai samu takawa duk shekaran da amin da yin wannan azumi Allah ta kwanaki ne ala ila irin kadan
Ramadan kashi da Allah ka ba mu albarkacin wannan wata Allah kuma sa iba Allah ya sa mu
gaba ne
akan kashi na farko ba
ya ci gaba da yayi
azumi abubuwan da
kuke yi
azumi wata Ramadan ba
da kuma abubuwan da kuke kamata ya bushe ba su bayyana su kada ba ya kusa da su a cikin wannan azumi na wata Ramadan Allah ya ba mu
Amin.
Amin. Allah ya ba shi damar ci gaba da gabatar da wannan tafsiri.
Ya albarka.
Ya albarka.
Amin. Wanda suka saurara kuma Allah ka ba mu ikon aiki da shi. To a kashi na biyu na shirin kuma akwai sharhin wato tattaunawa da aka yi da jarumar masana'anta Kaniwood wato Raliya Jibril. Yawa wanda ta ce ina da buri masu yawa da nake son cimma a harkar fim. To, kaga dai ita abin da tarihin ta nuna an haife ta ita yar a jihar Kaduna aka
yi shekarun ta da haihuwa 25.
Yawwa, tana shekaru 25 ta yi makarantar primary ta yi secondary a Kaduna. To, amma dai daga nan? Ta ce tana so ta ƙara. Sai nan gaba amma. To amma in aka yi la'akari da irin burace-burace da take da shi anya makarantar nan za ta karasu?
Bari kwanan akwai burin ta akwai maganar gida.
Gidaje?
Gidaje.
Motoci?
Motoci.
Zuwa hajji?
Zuwa hajji.
Yawwa. Ayo to kaga
waɗannan
burika ne manya-manya. Gaskiya. To sannan kuma Dari Mace da ta fito a fim mai dogon zango wanda ake kiransa da suna Lulu da Andani ko?
Da
Andalu.
Andalu.
A Aljana. Yawwa kai karar daga jin sunan fim ka zama wani abu ne a mutane. Sannan daga cikin fina-finan da ta fito da ta yi a baya kafin wannan mai dogon zangon don ka san shi wannan mai dogon zangon yanzu ake yi kuma kamar ma ita take jagorantar filin wanda Shabaya ya ɗauki na yake ya shirya filin akwai fina-finai da ta yi a baya so sirrin zuciya da ta fito a safina sai kuma wani film da ake kira Munir sai kuma tsayin daka sai ya mace yawwa sai kuma filin da wannan ya macen shi ne take fatan zai daga darajarta.
Zai daga shi film ne sannan kuma tana tsammanin za ta samu
masu gida. Wannan dai abubuwan da suke son ta cika burin
ta. Wani kuwa daga cikin waɗannan masu gida rana.
Yau masu gida rana. Ka san idan mutum yana da burin abu kuma ya hau hanyar da yake ganin burinsa zai cika. To za ka ga yana ba da himma a kai. Dan an tambaye ta an ce shin ta sha wahala ta fuskanci kalubale ce a ita rayuwa kullum cikin kalubale
ne kwarai-kwa a yi ta yi magana gaskiya kullum cikin kalubale ake
sai kuma gaskiya ne
Allah shi ne ke kawar da kalubale
yawwa
wasu matsaloli da ake fuskanta kullum na rayuwa
yawwa makaga ai wasu zaka da aka yi tattauna da su sai suka ce asuba su fuskanci wasu kalubale ba makaga wannan magana ce kawai sai dai kawai ka ji mutum saboda abin da ya faɗa ba za ka iya karyata shi ba saboda ra'ayinsa amma rayuwa ai cike take da kalubale
kullum
kuwa
da dai wata kalubalen wani kalubalen ya fi wani
to sannan kuma a ƙarshe an nemi mecece shawararta sai ta ce to ita ne shawarar za ta ba sakonta da gare ta da yan kani da take kira su haɗa kansu domin ka san duk abin da aka ce an samu haɗa kai to za a samu ci gaba babban ci gaba ma ba komai da komai to wannan shine kaɗan daga cikin tattaunawar
da ta kuma da sa gama da duniya lafiya kaɗan shi ne babban al'amari
to wannan ita ce a takaice tattaunawar da aka yi da ita wannan jaruma da yake ba mu da lokacin da za mu shiga cikin shirin gabaki ɗaya to akwai kuma sai kuma za mu faɗa cikin wato manyan kanun labaranmu na da wannan jarida ta leadership ta buga a yau litinin 11 ga watan 4 wato shekara ta 2022 wato Idris Aliyu Dauda magana ce ta yan siyasa wanda a koda yaushe tunaninsu wato makomarsu ta siyasa yawwa mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo shi ma
shekara 7 da wani abu
yawwa yana mataimakin shugaban kasa
shi
ake damawa wani lokaci ma shi ke jar yawwa
shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi
yawwa
wani hali ya sa ba yana
to ta kai ga shi ma fa ya fito ya yi waran gwanki shi ma ya ayyana takararsa ta neman shugabancin kasa
zuwa yanzu dai akwai baraza guda uku da ake cewa abin nan akwai Ameji akwai babban jagoransu
Tinubu
Bola Ahmed Tinubu
ta gaba
kuma shi Osinbajo kamar yaro ne ga Tinubu
to
siyasa ita ba abin da ba ta iya sawa yanzu dai zuwa yanzu akwai guda uku ne suka fara nuna kansu saura ma nan gaba za a ci daga dai manya-manyan su ne abin nan kasan ba ƙaramin abin nan za a yi ba karan barta ƙarfi
yanzu misali Bola Tinubu shine jagora an ce kuma shi an ce yaron sa ne kuma
an ce yaron shi
la'alla ma ko shi ya kawo shi ko wani abu makamancin ba to yau kuma gashi shi ogan ya riga ya riga shi yaron furtawa sannan ga yaron ya fito wannan yana nuna cewar shi karan sa kai tsaikon da zai fito ya buga da
na sama da shi yana ganin haka kai gogewa shi ma ya goge a kan shi ya yi gwamnan jihar Lagos ne su ya yi sanata shi wannan mataimakin shugaban kasa kaga wannan ma shi ya dan leko abubuwan yana gani ya san abubuwan da ake
yana cigaban da ake gani
yana ma kamar yana ciki daurakin su ya rage mataimakin shugaban kasa
shi ne ma ake ganin kamar tunda an kamar yadda ka faɗa a farko ai akan bashi ƙasar ma
kwarai-kwarai
kaga kamar shi zai iya cewa ma ai shi ne ya fi cancanta ma shi
kwarai-kwarai saboda shi wancan ya yi gwamna ya yi sanata ba a ce bai iya siyasa ba
ba a ce bai iya ba
irin wannan babban siyasa sai in kana kallon ƙasa gaba ɗaya ga gwamnoni a dai wasu al'amura na kasa
ga ministoci ga jakadun kasashen waje harkar duk harkokin diplomasiya
abubuwa da yawa wanda duk kai ne
ko kace rashin shugaban kasar ma an baka ka zama muqaddashi
muqaddashi kwarin ba kaga wannan abubuwa ne wanda yake bukatar kwarewa ba mun ce Bola Ahmed Tinubu bai da kwarewa ba amma ba a san mace to ba kamar yadda aka ce
senior ta kare to to bari mu je labari na gaba inda labari na gaba yake cewa one company mai suna Infracorp ya fara harkokin zuba hannun jarin sa da naira biliyan 160
harkokin da suka shafi sufuri transport da kuma wasu abunan na daukar magana da kuma kayayyaki ina cikin wanda zai rufe shi
jigila
jigilar kayayyaki daga wannan kasa zuwa wannan kasa inda naira biliyan 163 ba ƙaramin kuɗi ba ya shigo da babban ƙarfi wannan kamfani na Infracorp to sai mu fata Allah ya ba da sa'a Allah ya sa su shugabannin za su jagoranci wannan kamfanin su yi abubuwan da suka kamata kada su sa son zuciya su dubi
yadda
kasar take da kuma waɗanda suka zuba waɗannan jarin naira biliyan 160
to jama'a masu sauraron mu za mu je hutun gajeren lokaci idan Allah ya fa mun dawo za mu daura akan inda muka tsaya
Barka da hanti Nigeria duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri daya.
Ha barkanmu da dawowa. To kamar yadda muka alƙawarta cewa za mu dora akan inda muka tsaya. Kafin mu gayyato skipper Abu ya shigo cikin labarin wasanni bari mu karanta labari guda daya wanda yake cewa an fara shirye-shiryen bikin wato binne mahaifiyar shugaban wannan kamfanin
da wanda ya fada kamfanin jarida na leadership ana ta shirye-shirye wanda ke zuwa kamar ranar talata ne za a binne
za a cin binne
fara shirye-shirye yau ne za a fara shirye-shiryen inda hanyoyin da ko matakan da za a bi na binne ta wanda za a yi gobe kasan mata ce tana da san shekaru sun kai da 80 bayan nan tana da 'ya'ya jikoki da kuma za a yi cewa ma kusan akwai ta kala nan ba da jima ba kuwa ba
wato babban mace ce
da babban mace ce ba da
kaga ko dole wannan biki na binnewa ya zama ya dauki al'umma duba da cewa wannan namijin duniya dan ta wanda shi ma ya riga ya ta mutum ne wanda sananne ne
sananne
takara ne Najeriya
ne shugaban kasa sananne ne a bangaren
harkar
magunguna da harkar jarida wanda shi harkar jarida ya gado saboda wannan shi yayi babban editor a kafin New Nigeria da kuma jarida Triumph
so Allah ubangiji ya ba yan uwanta dangana
amin
Allah kuma
ya'yanta
da jikokinta da duk sauran waɗanda suka shafe ta ubangiji Allah ya ba su dangana mu kuma Allah ya ba mu sa'a tare da su
amin
to za mu gayyato skipper Abba a cikin labarin wasanni domin ya nishadantar da masu sauraron mu cikin labarin wasanni skipper Abba kana tare da mu Abba Ibrahim skipper kana tare da mu to ga dukkan alamu skipper Abba baya tare da mu a daidai wannan lokacin to a wannan labarin kuma yana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari da shugaban Noli wato sun shiga sawun taya Dangote
murna
shiga
daga wannan shekaru ne masu muhimmanci idan aka duba tun da ya faro a harkokin shi na kasuwanci a hankalin dama an ce da dugo gulbi ke shiga ko gogi yau gashi Aliko Dangote ya zama shi ne a tajiri wanda kowa kudi a nahiyar Afirka wanda bayan shi sai Abdulsamad ya karabi wanda shi ne mafi yanci kaga wannan ba karamin ci gaba ne ba a kan da shi Aliko Dangote ya kai wannan mizani wanda an ci shekara kusan 7 ko zuwa 10 ne wanda shi ne ya ci gaba da zama da daya wanda ya fi kowa kudi a
wannan
kambun. Kaga wannan ba karamin al'amarin bane da cigaba wanda ya kawo ma ita nahiyar Afirka cigaba da Najeriya. Kamfanonin da yake da su samar da ayyukan yi kuma suna samar da kudaden shiga ba ga shi kadai ba, haka har ma da harajin da yake biya. In ka duba yana da kamfanin taki ga kamfanin taki wanda ya samar da taki ga kasashen duniya. Bayan nan akwai kamfanin shi na man fetur wanda shi ma babban kamfani ne wanda shi ma idan ya fara aiki lalle maganar karancin man fetur za ta zama tarihi.
Inda ga shi ya gina marga-margan wata matatar man fetur wanda shi ne mutum na farko ma a
Afirka
da ya taɓa gina irin wannan.
Kaga wannan irin shekaru da nashi ana karuwa da
su. Gaskiya.
Allah sa a ci gaba da wannan abubuwan.
To amin. To anan kuma dakarun soja ne suka kashe ƴan ƙungiyar ISWAP a tafkin Chad.
Su shafa ba. Kaga wannan ba ƙaramin ci gaba ne don ka san bayan Boko Haram ƴan ƙungiyar ISWAP su ma wasu abunan ne.
Wasu gungun ƙungiyoyi ne.
Wasu muggan ƙungiya ce, wata muguwar ƙungiya ce ta ta'addanci wadda ta zo ma har so ce ta yi Boko Haram. Ta shigo ne daga waje amma sai ta so ta fi ita ƙungiyar
Boko Haram. Ta shigo ne ita da ƙarfi fiye da ita.
Don sanadiyyar wannan ma abin da aka shi ne aka samu rasuwar shi
wancan jagoransu.
Jagoransu wannan jagoransu su ne ya ɗan kwanta wani.
Shi ne wanda ake cewa shi ne ɗan
shekau.
Aka rasa shekau sannan kuma ɗansa da yake jagoranta wancan lokacin shi ma aka zo
aka rasa shi
da wasu
manya-manyan kwamandoji na sanadiyyar ita wannan ta ga kashe waɗannan mutane 18 ba ƙaramin ci gaba ne. Allah ba sojoji da wasu dakarun tsaro samun ci gaba da nasara a kan ƴan ta'addanci ba ma a sashen arewa maso gabas ba har da sauran sassa na arewa maso yamma arewa da tsakiya wanda lalle yanzu mutane na kan daga kuɗa su a sanadiyyar waɗannan hare-hare na ta'addanci da ƴan ƙungiyar ta'addanci na ISWAP da Boko Haram.
To amin amin. To anan kuma magoya bayan tsohon shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan da suka ja kunnen masu kira a gare shi da ya fito ya tsaya takara. To ka san ita siyasa kamar yadda na faɗa ɗazu su ƴan siyasa ba su da abin da ya bi siyasan ba. Kuma na Allah yana su sun sani yana so ba su sani ba baya so mutane dai sun san ɗanɗana shugabanci musamman shugabancin ƙasa. To mutum fa zai ga babu abin da ya fi dacewa in ba ya sake dawowa musamman yana ganin yana da alamar wani zango ko wanda yake ganin idan ya dawo kuma ya ga tauraruwarsa tana haskawa ana ganin sa wani dattijo ne shi a arewa a Afirka ga baki daya har ma shi
shugaban Buhari babban tagomashin da yake da shi a harkar siyasa yanda lokacin zaben shekara ta 2015 inda
ya karbi
cewar ya ce
shugaban Muhammadu
Buhari samun nasara. Kaga wannan shi ma babban al'amari ne. Akwai wasu masu kallon cewa kafin shi ya kammala shekarun yar'adua shekaru biyu dama yar'adua shekaru biyu wanda aka haɗa da dubban shi daɗin ya kasa shekaru biyu. Ya kammala shekaru biyu shekara huɗu kenan ya zo ya ƙara wasu shekaru biyu. Amma akwai waɗanda suke ganin waɗancan shekarun da ya abu yana so ya ƙara wasu shekaru don abu nan suna ta janyo shi da yanda yake. To shi ne mutane dai masu goyon baya suka ja a hankalin mutane zuwa su daina don ana sa ya mashi injina mai kan tura da
duba da yadda ƙasar take ciki ana bin sun suna
ganin kamar a ke yabar da PA ta gani akwai abubuwa wanda akwai abubuwa da wasu ba za su iya manta da shi ko shugaban ƙasa Goodluck Ebele Jonathan ba a Najeriya.
Ito amma in ka duba yadda kuma al'amuran suke sai ka ga shi Goodluck Ebele Jonathan har yanzu in ka duba za ka ga cewar yana da wannan ra'ayin na wannan
tafiya yana da sha'awa kwarin kwarsai ne da yake bai nuna sosai amma yana da ra'ayi lalle idan ya samu tsarin zama shugaban ƙasa.
To bari mu warwayi Skipper Abba Ibrahim. Skipper, kana tare da mu?
Na'am, ina tare da ku.
To barka da safiya, an tashi lafiya.
Alhamdulillah ya ibada.
Alhamdulillah. To masu sauraro suna dafa.
To masha Allah, za mu fara labarin namu da kasar Ingila. Da 'yan sandan birnin Merseyside da ke birnin Liverpool suka fara bincike akan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Manchester United wato Cristiano Ronaldo. Bayan da wani faifan bidiyo ya bayyana cewa dan wasan ya fasa wayar wani magoyan bayan kungiyar kwallon kafa ta Everton a ranar Asabar a filin wasa na Goodison Park da ke birnin Liverpool a wasan da Manchester United ta sha kashi an Everton da ci ɗaya mai ban haushi. An ji hango Ronaldo yana tafiya a lokacin da shi wannan matashin yaro yake ɗaukan hotonsa a waya, inda Ronaldo ya zo kusa da shi ya dokewar da ta faɗi kuma ta fashe. Sai Litini ɗan wasan ya ba wa wannan matashin magoyin bayan haƙuri kuma ya bayyana cewa yana gayyatarsa domin ya zo filin wasa na Old Trafford na Manchester United domin ya kalli wasan Manchester United ɗin a wasannin da ƙungiyar ta fafata a nan gaba a gida. Sai da 'yan wasa jami'an tsaro na birnin Merseyside suka fara bincike akan wannan al'amari da ya faru. Muka kuma nan na gida Najeriya, ƙungiyar kwallon kafa ta Yimba International ta doke ƙungiyar kwallon kafa ta Enugu Rangers da cibiyu mai daɗa a wasan hamayya da suka fafata a Daranja. Kuma wannan shi ne karo na farko da Yimban ta yi wa ƙungiyar kwallon kafa ta Rangers International gida da waje a wasannin Premier kusan shekaru 20 kenan. A minti na 15 ne dai ɗan wasa Martin Osi na Rangers ya zara kwallo a ragar ƙungiyar kwallon kafa ta Yimba International. Sai dai kafin a tafi hutun rabin lokaci ɗan wasa Victor Mbawa ya farke, sannan kuma bayan an dalaga hutun rabin lokaci ya ƙara kwallonsa ta biyu a raga. A wasannin da aka fafata, ƙungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas ta buga can Jaris babu ƙungiyar da ta zara kwallo a raga a wasan ta da Olympic Stars. Sai Yamban ta doke Rangers da cibi da ɗaya. Sun Shine Stars ta doke Abia Warriors da ci ɗaya mai ban haushi. Sai Niger Tornadoes ta doke ƙungiyar kwallon kafa ta Wiki Taurus ta garin Bauchi da ci ɗaya mai ban haushi. Sai kuma MMF Mountain of Fire kenan ta doke Dakar da City da ci biyu babu ko ɗaya. A yau za a fafata wasa tsakanin ƙungiyar kwallon kafa ta Gombe United da Nasarawa United. Sai kuma ƙungiyar kwallon kafa ta Akwa United za ta kecare ni da Shooting Stars. Sai kuma Kada City za ta kecare ni da ƙungiyar kwallon kafa ta Plateau United a wasan sati na 22 a gasar Premier da ake fafatawa a daidai wannan lokaci. Idan muka koma kuma ƙasar Argentina, tuni dai aka za a yi gwanjan rigar tsohon ɗan wasan ƙasar Argentina wato Diego Maradona. Rigar dai ita ya buga wasan da kasar Argentina ta doke kasar Ingila a shekara ta 1988 a gasar cin kofin duniya da ɗan wasan ya zara kwallo da hannu a ragar Ingila. Tun dai aka yi wa wannan riga kuɗi fam miliyan 4 kuma tun dai aka fara samun waɗanda suka fara taya wannan riga. Kawai yanzu dai wannan riga dai shi tsohon ɗan wasan taugar Ingila wato Steve Hodge wanda suka yi musanyen riga a ranar da aka buga wannan wasa a shekara ta 1986 shi ne mamallakin wannan riga kuma ya saka ta a kasuwa. Rabon da dai a samu riga mai wadda ta kai wannan tsada tun a shekara 2020 inda aka sayar da rigar tsohon ɗan wasan Brazil wato Pele wanda ya buga wasan ƙarshe da ita a shekara ta 1970 da aka saye ta fam miliyan 157 a shekara ta 2002 kuma kun daga wannan lokaci ba ƙara samun riga mai tsada ta ba. A ƙarshe ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta buga wasanni na 23 ba tare da an doke ta ba a wasan da ta doke ƙungiyar kwallon kafa ta Levante a jiya da ci biyu da ci uku da biyu kuma ɗan wasa Frankie de Jong shi ne zara kwallo ta uku a ragar ƙungiyar kwallon kafa ta Levante. Kawai yanzu Real Madrid ce har yanzu ta ɗaya a gasar La Liga da maki 72, sai Barcelona mai kwantan wasa guda ɗaya da maki 60, sai Sevilla a matsayi na uku ita ma da maki 60, sai kuma Atletico Madrid a mataki na hudu da maki 57. Ƙarshen labarin wasannin kenan.
To Malam Abba, sannun ka da aiki.
Masha Allah.
To mun gode, a huta lafiya.
Masha Allah, sha ruwa lafiya.
madalla. To masu sauraro duka kuma da haka ne mu zamu ji akalar shirin sai kuma idan Allah ya kai mu gobe za ku ji mu dauke da sabon shirin na barka da hakki Najeriya. Amma kafin mu sallama da ku a madadin hukumar gudanarwa ta wannan kamfani na leadership da kuma babban editan wannan sashe Abdulrazak Yahuza Jere da abokin aiki na wanda ya taya ni muka gudanar da wannan aiki
Bisali Goga.
Ni Rabi Ali Indaba da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
This program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.